Kamar yadda ka sani, shi dai wannan tattaunawa ta shafi yadda za a ƙara danƙon zumunta da harkokin cinikayya tsakanin Najeriya da kuma ita ƙasar Rasha. Kuma tattaunawa ce wanda ta ƙunshi ɓangarori da yawa don a samu Najeriya ta samu abubuwan da ta shiga za ta iya samun amfani da su daga ƙasar Rasha.
Ana iya cewa wannan tattaunawa da shi shugaba suka yi da wannan ta ina koko ta wace hanya ne za ta shafi rayuwar talaka akan titi a cikin Najeriya?
Na'am, ka san shi ita kowace gwamnati tana kokari ne ta kyautata rayuwar al'ummata. Kuma karkamanta ita gwamnatin mai girma shugaban ƙasa ta riga ta kudiri aniyar fitar da miliyoyin mutane daga cikin talauci a cikin shekaru masu zuwa. Ita wannan tattaunawa da suka yi a taƙaice akwai ɓangaren da ya shafi harkar ma'adanai, kuma mun dai sayin ma'adanai inda gwamnati ta yi hakikance cewa akwai ayyuka da dama miliyoyin mutane da za su iya samun aiki daga wannan ɓangaren. Sannan akwai ɓangaren da ya shafi shi harkar energy. Ba dai san magana ta energy dai yanda ta shafi talaka a Najeriya. Masu yin ƙananan sana'o'i wanda ya danganta da harkar wutar lantarki, mun riga mun san irin abin da suke fama da shi yanzu, da kuma ƙudurin ita gwamnati na ganin cewa ta samar da wutar lantarki wadda za ta ɗore domin mutane su yi amfana da su, a kuma samu ƙananan sana'o'i da mutane suke yi don su ci gaba da yi. To wannan kawai kenan. Sannan karkamanta kuma shi ɗan Najeriya yanzu akwai gwamnati inda ta mai da hankali sosai wurin harkar railway, wato magana jirgin ƙasa. Nan ma an samu an sa hannu a waɗansu yarjejeniya wanda Rasha da Najeriya za a samu a bunƙasa shi harkar zirga-zirgen jiragen ƙasa a Najeriya. Sannan kuma akwai ɓangaren da ya shafi communication. In ba za ka manta ba, ko a jiya gwamnatin tarayya ta ƙara suna ga ma'aikatar communication ta zama communication and digital economy. To Rasha ta yi nisa a wannan harka gaskiya, ƙwarai da gaske. Kuma Najeriya za ta amfana matuƙa idan aka samu aka bunƙasa wannan ɓangare, domin mun san cewa kusan kowane ƙauye kaje to za ka rasa kowane gida kaje za ka samu wayannan ta hannu, wanda kuma a nan ana samun jama'a da dama musamman mata da suke yin harkar ɗan cinikayya su ko sana'a su ta hanya ta handset ɗin nan. To shi ma wannan matuƙa yana cikin abin da gwamnati take so ita ma a samu a bunƙasa a Najeriya. Sannan kar ka manta da harkar tsaro. Harkar tsaron nan ba ƙaramin abu ba ne, kuma gwamnati ta mai da hankali sosai a kai. Ita kuma ƙasar Rasha ka riga ka san irin hoɓɓasan da take yi a ɓangaren Siriya, da kuma irin sa ido da take akan Libya. Mun kuma san shi mai girma shugaban ƙasa ya shafaɗa cewa a harkar tsaro da ta tabarbare a Najeriya akwai sassalar ta taho daga ɓangaren Libya. To wannan ma zahiri gwamnatin tarayya cikin ikon Allah ana sake tattaunawa yanda za a sake ƙarfafa harkar tsaro a Najeriya ta haɗin kai da ƙasar Rasha, insha Allah.